2014, j'ai donné ma vie au Seigneur et depuis ce jour.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Harinze Muhammad Hafiz Babala ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 29 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso a hukumance bayan cikar wa'adin da aka ware musu, ƴan kasar na ci gaba da nuna farin cikin wannan mataki. Sannan za ku ji abin da masana ke cewa dangane da wannan al'amari, kuma a yau kan wannan batu muke so ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku. Shin yaya kuke kallon amincewar da kungiyar ECOWAS ta yi a hukumance na ficewar kasashen na kungiyar AES? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin daren jiya Laraba. A wasu harhare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya, wato a cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi 3 cikin 4 na jiragen marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine, ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Slomensk da Belgorod. Gwamnan Slomensk Vasily Anokhin ya faɗa a kafar Telegram cewa Ukraine ta yi kokarin kai hari akan wata cibiyar samar da makamashin nukiliya, amma babu wanda ya jikkata ko ya mutu a birnin Belgorod. Kuma gwamna Vyacheslav Gladkov ya ce wani jirgin saman Ukraine mara matuki ya kai hari akan wani rukunin gidaje inda mutum ɗaya ya ji jiki. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba, yayin da dubban mabiya addinin Hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagarumin bikin Mahakum da aka yi a birnin Prayagraj dake arewacin India, a cewar kafafen yada labaran kasar. Iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe, suna so su samu bayanai akan ƴan uwansu da basu gani ba. Masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata, sannan ƴan sanda sun yi ta kokarin shawo kan dumbin mutanen da suka taru a wurin. Nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba, ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakkata. Sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane 10 ne suka mutu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sami kwanciyar hankali a yau Laraba a Kinshasa, babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna adawa da kwace garin goma a gabashin Kongo da 'yan tawayen M23 suka yi. Wasu matasa da ransu ya ɓaci sosai a kan lamarin sun sanya wuta a ofisoshin jakadancin Belgium, Faransa, Kenya, Uganda da kuma Rwanda. Masu zanga-zangar sun zargi waɗannan ƙasashen da goyon bayan Rwanda, ƙasar da Kinshasa ke zargin tana goyon bayan 'yan tawayen M23, ko da yake gwamnatin Kigali ta musanta zargin. Ofisoshin jakadancin sun mai da martani inda suka yi Allah wadai ko kuma nuna damuwa akan hare-haren. Chacha Nyaigoti Chacha, ƙwararre a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa da harkokin diplomasiya a Kenya, ya ce baya tunanin zanga-zangar za ta shafi alaƙar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ƙasashen da lamarin ya shafa.
I don't think it will affect the relationship at the level of policy and the decision makers.
Yace ba na tunani hakan zai shafi dangantakar kasashen zuwa matakin sauya manufofi da matakai saboda a halin yanzu kamata yayin su duba lamarin a matsayin ayyukan bata gari kuma waɗanda ke da hannu a lalata da kuma kona ofisoshin na wasu kasashe ya kamata a bi hanyar doka da kuma yadda ake aiwatar da dokokin kasa wajen tunkarar su. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ce ya amince da gwamnatin Amurka akan bukatar tsagaita wuta a gabashin Congo amma bai nuna alamar yin na'am da kiraye-kirayen da aka yi na sojojin kasar sa da ƴan tawayen M23 da ke samun goyen bayan Rwanda su janye daga birnin Goma ba. A shekarun jiya Litinin ne ƴan tawayen suka shiga birnin Goma, birni mafi girma a gabashin Congo. Wannan shine tashin hankali mafi muni da aka gani a cikin shekaru da aka kwashe, wato shekaru goma da aka kwashe ana yaki. Lamarin da ya sa asibitoci suka cika makil da mutanen da aka yi wa wato ake wa jinya sakamakon harbin bandaga da kuma sauran wasu da suka samu raunuka. A jiya Talata, Amurka ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya dauki matakan ba a bayyana ba don dakatar da har-haren da ƴan tawayen ke kaiwa waɗanda suka tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Kwamitin sulhun dai na da ikon sanya takunkumi.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai babu rahotanninmu. A yau Laraba 29 ga watan Janairu, kungiyar ECOWAS ta amince a hukumance da ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar bayan cikar wa'adin shekara guda da aka basu kan za su sauya matsayarsu. A ran Talata ne dai wa'adin ya cika, lamarin da ya sa wasu ƴan Nijar suka yi ta nuna farin cikinsu a birnin Yamai, kamar da za ku ji a wannan.
Sunana Ibrahim Salisu, magana da yawun kungiya FRSA wato Front Revolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique. Muna murna cika shekara guda da ficewanmu daga cikin wannan kungiya, kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa cigaba. Saboda haka dole sai mun jajirce, al'umma ta bada goyen baya kamar yanda suka fito yau kunsu da kwarkwata suka nuna cewa non seulement muna goyen bayan ficewanmu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo, kuma muna goyen bayan shugabanninmu da suka jajirce suka ja daga suka nuna cewa babu abin da suke kokowa akan shi illa kare mutunci da martaba ta ƴan kasashen mu na IAS.
Sunana Abdul Mamma, sakatare mai watsa labaru na Mohammed National Plus Regard de la Patrie MNSP inch. Ka dubuli guda a hiddo muna kudin mu namu na IAS. Idan yau aka hiddo kudin IAS to komai ya kare. Sai an jajirce bisa ga haraka ta tsaro. Kuna ganin barazana da ake na ana yi muna. Mutane suna dauka wannan barazana kamar barazana ce karama amma babban barazana ce.
Wasu ƴan jamhuriyar Niger kenan da suka bayyana ra'ayinsu kan ficewar kasashen AES a IES daga ECOWAS. A gefe guda kuma masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan al'amari. A wannan tattaunawa da Rukayyar Bashir ta yi da tsohon jakadan Najeriya Ambassador Suleiman Dahiru, ta fara da tambayar sa yadda yake ganin dangantaka za ta kasance tsakanin kungiyar da kasashen bayan ficewar su.
A halin gaskiya ba zai zama kamar da ba. Dalilin da yasa ba zai zama kamar da ba, sun riga sun balle, sannan kuma sun ce za su yi passport wa mutanen su na waɗannan kasashe uku. Idan har suka yi passport wa mutanen su na waɗannan kasashe uku, ya nuna in mutanen su za su shiga cikin sauran kungiyar ECOWAS dole ne sai sun samu takardar shiga, wato abin da ake nufi visa. To wannan maganar visa da ake yi, ni a gani na ba alheri ne zai kawo musu ba, saboda suna da ƴan kasuwa wanda suke so su shigo Najeriya, su shiga Ghana, su shiga Togo, su shiga Senegal, su amma dole sai sun samu ƴanci na shiga waɗannan ƙasashe. Ya nuna kasuwancinsu zai durkushe. Sannan kuma su waɗannan ƙasashen ECOWAS in mutanensu suna so su je wayannan kasashe uku ya nuna sai ma dole su ma sai sun samu visa wanda kuma ba alheri ne zai kawo wayannan wurare biyu ba wato ECOWAS da kuma wayannan kasashe guda uku
to ko ficewar tasu za ta kawo ƙarshen hadakar sojojin da suke yakar masu ta da ƙayar baya
to a halin gaskiya da ya kamata a rabu tunda sun ce ba su son ECOWAS ya nuna ba su hada kansu da ECOWAS don su yaki ƴan ta'adda ba amma in aka je aka duba ai su ne suka fara shan bone daga ƴan ta'adda don haka suna neman haɗin kan kashe ECOWAS amma sun zo sun yi korafi wai ECOWAS ba ta taimaka musu to ba su faɗi wani irin taimako ne ECOWAS za su yi musu ba su a ECOWAS ba wata ƙasa da a yanzu take da ƙarfin arziki da za ta je ta taimaka wa wata ƙasa su yaƙi ƴan ta'adda
Ambassador a tsohon jakadan Najeriya Ambassador Suleiman Dahir kenan a tattauna wasu da rakayya basha kuma kan wannan batu za mu bude layukan mu don mun ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma A makon jiya an ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ke yi a fagen aikin jarida a jihar Kogin Najeriya. Isahak Dan Imam wanda ya yi dan takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda aka yi samu matsalar kafa mutum ne da ke sha'awar aikin jarida tun yana karami. Saboda haka tawayar da Allah ya jarabce shi da ita bata katse masa hanzarin cikar burinsa ba. To a yau shirin zai karkata ne kacokan kan hirarsa da wakilin muryar Amurka. Muhammad Ahmed Dan Asabe inda ya fara da bayyana yadda yake gudanar da aikin tattaro labarai
misali in akwai biki ko wani aikin gwamnati a wani wuri na kan tabbatar na isa wurin kafin masu lafiya zan iya zo na awa da biyu ina jira saboda me na san idan aka samu taruwan jama'a da yawa za a samu cinkoso kuma mai na kasa irina zai samu wahala shiga cikin mutane ya dauki labari amma idan na samu shiga da wuri to sauran abokanan aiki na su suna ganin za su ya shigo a makarai dole cewa za su fuskanci cinkoson mutane to kaga su suka samu wannan matsala amma ni insha Allah kafin su zo na riga na samu wuri na zauna kuma duk wanda ya kamata in hira da su na samu na gabatar da kaina gare su to yanda nake aiwatar da aiki na kenan kuma aikin nan ina yi shi ne wato tsakanin da Allah kuma iyakan kokari na
to baccin aikin gwamnati ko kuma aikin jarida da kake kana da wata sana'a na hannu da kake yi ne
na'am ina noma da kiwo na fara harkan kiwon kaji da awaki a cikin gida kuma Allah ya hore min ina da mata da yara masu yawa da wadanni da su muke hada hannu wajen kiwon dabbobi da kuma noma don mu samu saukin abinci da saukin rayuwa kuma ta haka ma aikin jaridan ba ni da wani kwadai wurin neman abun hannun mutane zan yi aiki na abin da zan ci Allah yana hore min ta bangaren noma da kiwo
a ƙarshe wani shawara ko kuma kira zaka yi ainihin matasa musamman masu sha'awar aikin jarida wajen sun gudanar da aikin jarida kamar da ya kamata
kayi karatun jarida a jami'a ka ci jarabawa ka fito da sakamako mai kyau ba shine ba abin da ake so shine ka zamanto akwai abubuwan da ake bukata dan jarida ya zama tuya da shi misali ya zanna yaro yana sai zama dan jarida ko yaro ko yarinya tana so ta zama dan jarida ba yada ko kuma ba ta da shawar sauraron labarai a gidajen radio ba ka da shawar kallon television ko karanta jarida to ta yaya zaka samu ilimin wato al'amuran yau da kullun karanta fiye kenan na biyu bai zai yi ka zama kwarai dan jarida ba in baka karance karance ne tafin turanci a jami'a ba za ba inda za ka koya maka turanci in kana karatun jarida so kai da kanka ne zaka sa himma ka koyi turanci kamar kana karatun degree ne a harshen turanci ta nan zaka samu ilimi na turanci wanda zai sauƙaƙa maka aikin ka a matsayin ka dan jarida kuma ka zamanto mutumin da yake da sha'awar aikin so tari zaka ga mutane sun je sun karanta aikin jarida a jami'a sun yi karatun aikin jarida a jami'a amma asali ba su da sha'awar aikin jarida to kaga in aka samu irin wannan da wuya mutum ya zama kwararren dan jarida kuma shi aikin jarida yana buƙatar abubuwa da yawa kaga na farko yana buƙatar ne akwai abin da muke kira perspective and perception in news reporting ya zamanto idan ka je daukan labari a matsayin ka na dan jarida za yanda ka fahimci al'amura ko wani matsala to yanda zaka yi wutar labarin ka da yabban yake da yanda wani dan jaridan kuma shi zai kallin abun to ba an fi so dan jaridan ya je daukan labari yayi labarin sa daga bangaren da mutane sauran yan jaridun killa su basu doki labarin su daga wannan bangaren ba to kuma ba zai yi ka doki labarin ka daga bangaren zai ba mutane sha'awa ba sai ka zamanto ka san wani hali ake ciki me ya fi damu mutane me gwamnati take yi me gwamnati ba ta yi duk wannan sai abin da sai kuma ba zai yi ba sai ka zamanto ka da ilimi kuma ilimin nan kuma zaka same shi ne ta hanyar karance-karancen jarida sauraron radio kallon television ba fina-fina kawai ba fina-fina kawai na banza da wafi wanda zai karama komai ba to shine ka kuma na biyu ya zamanto ka da tsafta saboda shi aikin jarida zai baka dama ka zauna da gwamna da minista to ya zamanto kaka ce ai ban da kudi na nake samu a dole zaka tanadi abin da zaka yi sutura mai kyau yanda zaka fito da daraja da mutunci a cikin manyan mutane wannan kenan kuma abu na gaba shine yaya kake karance-karance bayan ka gama karatun ka na degree a aikin jarida saboda shi dan jarida ana so ne ya zamanto mai yawan karatu akan wasu fannoni na rayuwa baya ga aikin jarida sannan idan kuka hadu da misali likita in kuna hira da shi to ka san wasu abubuwa tambayoyin da zaka yi mishi shi ma zai bashi shawa kuma ya bashi mamaki aya takeice abin da nake ganin matasan mu masu shawar aikin jarida su mai da hankali a kai kenan
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Ishaq dan Imam dan jarida a Najeriya da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed dan Asabe sai producer Julie Lazarus Grisham Ni Sule Mumuni Barma da duka abuka aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon amincewar da kungiyar ECOWAS ta yi na ficewar kasashen kungiyar AES? Yanzu haka mun samu kira daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare yar kudin jihar Nasarawa.
To Bashir Tela muna jin ka.
Alhamdulillah a gaskiya ni ban ji dadin ficewar su ba. Saboda ya kamata sai ana tare in ana tare nan taimakon juna zai fi. To amma tun da sun riga sun fice sai dai mu musu fata alheri. Sannan kuma a gaskiya talakawa masu hulɗa da waɗannan kasashen abin za su ga sauyi matuƙa saboda abin zai yi tsanani. Mu dai muna musu fata da su saka shi ne mafi alheri. Na ku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bare-bare.
To muna godiya Bashir Tela yanzu mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye a kan layi?
Sunana dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
To dan Asabe mai fata muna jin ka.
To gaskiya ni ban ji daɗin wa wannan ficewa da kasashen Niger, Mali da Burkina suka yi daga kungiyar ECOWAS ba, duba da irin dangantaka da ke tsakanin Nigeria da Niger da sauran kasashen ga uku, ta ga wannan mulki gwamnati na soja gaskiya ya mai hata go baya, an yi auratayya, an yi kasuwanci, an yi mu'amala, kuma gashi abubuwa sun zo sun dame, babu gaba babu baya, dominci ya yanke, mu'amala ta yanke, gaskiya ban ji dadi ba. Ina ba su hakuri don Allah a dawo a hadi a zama tsintsiya madaurin ki daya, wannan shi zai kawo ci gaba ga kasashen mu.
To mun gode dan Asaba mai fata daga jihar Kebbi. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kati Magaji dan Ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki
madam. Assalamu alaikum salam, barka dai Shafale, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Malam, gaskiyar magana shine ka san ita ECOWAS nan shugabanci ne na gari bashi, dan inda an samu jajirtaccen shugabanni ba yanda za su yi su bari waɗannan su kuce musu. Kuma bai yiwuwa mutumin da ka goya shi ka zo kana koya mishi abu ya iya, yana ganin ya iya wannan abun, sannan kuma ka zo kana rika bashi wani na daban wanda ba zai kawo mishi cin gaba ba, kaka ba zai yadda ya ci gaba da irin wannan tafiyan ba, wahala ne zai sha. Saboda haka ni ina ma mutanen nan fatan alheri, in wannan fita shine alheri a gare su to Allah ya tabbatar musu da shi, in kuma ba alheri ne ba to Allah ya daidaita lamarin a samu a zauna a teburin shawarwari a daidaita.
To mun gode Shafale daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Niger, waye akan layi?
Kuna tare da Afrika ko nan nake ingwar wadata kawale da birnin Adar jamhuriyar Niger.
To muna jinka
ajina gaskiya akan hicewa kasashen nan guda uku da kai kungiyar Sudiya, Mali, Burkina da kasar Niger. Gaskiya mu babban alheri na ga kasar mu, sai mu ce kuma Allah ya saka mu waɗannan kasashen da su gabanin nan su da alheri, saboda mu gaskiya alheri ya shigo Niger. Kuma muna fatan ɗan kasa da Allah da Annabi su kama wannan tsarin tun sabi sun ya makarmin su goza, mu mun kare da kasa kwaran shi, mun gama da Sidira wa Emmanuel Nkrumah shugaban kasa kwaran su, mun kare da su, mu alheri ya shigo Niger. Muna fatan Ubangiji Allah ya kama ma shugaba Chani, ya kama ma shugaban kasan ma.
To mun gode daga ɗan jamhuriyar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, ya kalla yi?
Na'am, to salamu alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. To kuna tare da Garba Saleh likitan radio, dan mutane dan fitan karamar hukumar sarkin jihar Bauchi, mazaunin jihar Nasarawa, nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa.
To Garba Saleh, muna jin ku.
To a gaskiya abun bakin ciki ne kan tunda ana tare an rabu, gaskiya abun ba daɗi, domin mu mun san waɗannan kasashe ba abun da ya raba su, sai dai ɗan iyaka kawai, kusan dukkanmu gaba ɗaya ɗaya ne ƴan uwa ɗaya. Kuma mun san abun da ya raba su mulkin soja ne da demokuraɗiyya. To muna fata wannan rabuwan da aka yi kar ya sa an rabu gaba ɗaya, domin an san in Allah ya yarda mulkin soja ba ɗorewa zai ba, idan suka dawo demokuraɗiyya duk hanyar da za a ji a samu demokuraɗiyya a dawo a dunkule harkoki kar ya warware, ya kamata su haɗa kai a tafi tare. Ni na gudunmuwan kenan, kuma Allah ya haɗa kai a zauna lafiya. Na gode.
To mun gode Garba Saleh daga jihar Nasarawa. Yanzu za mu sake koma jamhuriyar Nijar, waye akan layi? Hello, kana jin mu na jamhuriyar Nijar?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, da wa muke magana? Muna jin ka. Assalamu alaikum, salam, da wa
muke magana? Ba mala ali ne shugaba na kula murya Arewa dogon sassai jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
Ba da ra'ayi da kaga ga wannan kace kace aka na ana ji kaga shan da uku da Nijar da Mali da Burkina. Kabi da lalle ni na so a ce yau cikin kasashe daga Afrika duk wanda abai ne horon shi kuma zo da hanya guda. Kuke kunke su guda. Shi kuma kuɗin su bai guda su ka farkin su bai guda ya yi, amma na kasa uku sun yi haka uku ko sun yi wajen gari da kun san akwai tanka tuwa ba fiye da kasashen da zai yi kaya, kuma ke yin su sai kawai ko sai kuɗi ko kuma sai lori ko sai bai nika bai akwai matsalar jiki. Na gode ko ya Amerika mai magana Usa Malam Ali shi kuma kullum mara yi rokon
Lusi. To mun gode Usa Malam Ali daga jamhuriyar Nijar. Yanzu za mu sake komawa Najeriya jihar Kwara, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Jalo Garba Dinawa daga nan Kwara.
To Dalla Garba,
dangane da wannan kishi ku ce da aka yi ga abin da shahi kodade ko da yake ban sauraron ku, mana yi kokarin samun in kamu ku amma ban samu ne ji maudu'in da ake yi ba amma ina jin kawai ana magana ne akan kudade na kusan kasa uku
a'a ba kudade bane ba ana maganar shin yaya kuke kallon ficewar da kungiyar ECOWAS a kungiyar kasashen Niger suke da Mali da Burkina Faso da kungiyar ECOWAS
to gaskiya abin da muke ji ba gaskiya wannan ficewar da wayannan kasashe suka yi guda uku Niger da Mali da sauran su to gaskiya wannan ba wai abuwan a ganga bane dai idan muka diba wannan kungiya ba wani ma'abin da tawa wayannan kasashe kuma haɗa kasu da wannan da wannan haɗa su ba wani abu wanda yake ga abubuwa nan irin tattalin arziki da kuma matsalolin da aka kasace mu amma wannan ECOWAS ba abin da ta taimaka ma wannan kasashe da haka yake su ba Allah ya sa shi ne zama yake zama alheri gare su
to amin Bello Garba daga jihar Kwara yanzu mun sake samun kira daga jihar Nasarawa wai akan layi
Assalamu alaikum kuna tare da babawo ne mai hawo na cikin garin gita ta a Karnataka government a jihar Nasarawa
to babawo muna jin ka menene ra'ayinka
alhamdulillah gaskiya tukansu ni ina ra'ayi na ji dadin hakan domin duk mutumin da ya dogara da kanshi to hakikanin gaskiya akwai ci gaba a hakan saboda yau kaga in aka ce maka kana da ne maka aiki shi ke wahala amma aka ce aiki naka ne kai kana yin kanka ne ka samu wani abu ni ina ganin hakan da suka yi al'adar ne gaskiya ni na ji daɗin haka Allah ka mana mafita Allah ka mana
to amin mun gode babawo daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar Niger wai akan layi
sunana dan shakka girin jirgin tsaron wurin yi bangare kina yi kifar ma kuma fasfurar janata
to muna jin ka menene ra'ayinka a gurguje
kana ce ko ba mu ji dadin fice wanda su wayannan kasashen su kai ba amma abin da nake so in jawo hankali da sharana gaskiya magana fice wanda su kai sai ya na hawo gani ba kin bane da su saboda wayan kasashen kasan da ma suke so su jawo ita ma karan kanta tana kokarin kanta da kare kanta kuma yau din suke so a cikin saboda ada ita ta saura shi tana kokarin ba su da kai za ta suna ganin kamar ko sauran su fara yi wannan kusa ya kamata su zo a da ta
To ina ganin layin da ya samu matsala to masu sauraro mun gode da jira'ayyunku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karin a takaice.
Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin daren jiya Laraba a wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya wato a cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi 3 cikin 4 na jiragen marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Slomansk da Belgorod. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu wasu da dama kuma sun jakkata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba yayin da dabban mabiya addinin Hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagaruman bikin Mahakum da aka yi a birnin Prayagraj dake arewacin India a cewar kafafen yada labaran kasar. Iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe suna so su samu bayanai akan ƴan uwansu da basu gani ba masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata sannan kuma ƴan sanda sun yi ta kokarin shawo kan dimbin mutanen da suka taru a wurin. Nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakkata sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane 10 ne suka mutu. An sami kwanciyar hankali a yau Laraba a Kinshasa babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kwana daya bayan zanga-zangar nuna adawa da kwace garin goma a gabashin Congo da ƴan tawayen M23 suka yi wasu matasa da ransu ya baci sosai a kan lamarin sun sanya wuta a ofisoshin jakadancin Belgium, Faransa, Kenya, Uganda da kuma Rwanda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta dai ta mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sanin lafiya assalamu alaikum.